manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi albir shine ata'a, da'a, nagarta, aiki nagari, biyayya, kyakkyawan hali, duk zaka iya kiransa albir. Sannan yace wal ithm, haka zalika da al ithm. Shi kuma al ithm shine al ma'asiya, laifi, zunubi, abinda ba daidai ba, sabo, duk zaka kira shi al ithm. To shine Nawasi yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fayyace masa. Sai ce to shi wannan albirr din nan, wannan aikin nagarta ko aikin da'a din nan. Shine sai ya kawo masa shi a wato ainihin a jimillal fasala a fasara. Sai ya ce da shi husnul khuluq. Sai ya ce kyakkyawar dabi'a. Kyawawan hali. Shi in aka ambaci kyakkyawar ɗabi'a to tana zuwa da ma'anoni da yawa, kuma wato a wasu guraren ana fassara shi da abin da zuciya take nutsuwa da shi. Kyakkyawar ɗabi'a, duk sanda mutum ya yi wani abu wanda yake kyakkyawa ne, to zai ji zuciyarsa ta nutsu da shi, ana kiransa kyakkyawar ɗabi'a. Sannan kuma abinda zuciya shi ma take kwanciya da shi, shi ne abinda za ka ji mutum ya ce ni hankalina zai fi kwanciya da abu kaza, ko hankalina ya kwanta da abu kaza. To kamar haka, saboda duk sanda aka sami wani abu da mutum zai aikata ya ji zuciyarsa ta kwanta da shi, to wannan abin shi ne abinda ake kira kyakkyawa. Saboda ita zuciya ko rai ba ta aikata laifi kuma ta ce za ta kwanta lafiya, sam babu. Mutum wai kawai ya ji an ce wai kamar wai kwantar da ranka kamar tsumma a randa, ya aikata laifi ko ya gaya ma ƙarya yake, zuciya da hankali da rai ba ta kwanciya lafiya idan ta aikata laifi. Saboda kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara albir a wani mawdu'in a matsayin al-mawdu'il iman, ya fassara shi a bigirin imani, sannan ya fassara shi a matsayin abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah, shi albir. To anan kuma gashi ya fassara shi da ma'anar husnul khuluq, sannan ya fassara husnul khuluq da dauke kazanta, barin cuta. Wai kyakkyawar ɗabi'a shi ne kawai ka bar cutarwa, ba za ka cutar da kowa ba, kai baka cutar da kanka ba, baka cutar da kowa ba, ba za ka sha sigari ba. Shan sigari baya daga cikin kyawawan ɗabi'a. Ka cutar da kanka, ka cutar da wani da warin hayaƙinka, misali kenan ko. Sannan ya ce hakanan an fassara shi da barin fushi, yin fushi, mutum ya yi fushi, yana daga kyakkyawar ɗabi'a mutum ya riƙa barin fushi, ko da an yi wani abu da zai ɓata masa rai ya danne ya cije ya daure har ma ya sako murmushi, ga shi ɓata masa akai amma sai ya murmushi. Sannan sakin fuska yana ɗaya daga cikin kyakkyawar ɗabi'a. Akwai wani anan ba sai na faɗa ba, shi duk sanda ku har ido da shi kawai zai ga ya murmushi. To irin wannan haka ake so, ba wai kawai kuma da an haɗu kawai kawai turɓa da fuska wai kai ala tilas, ko ba wasa ne, ko kuma kar arena ka ne, ko kuma meye ne, ko kuma kawai kai baraka nuna kuncin ka a fili, wai kawai kai ba kanta haka kurin ba kanta. ina kai ina wani ba kanta. To husnul khuluq, kyakkyawar ɗabi'a, a kodayaushe tana sa mutum ya zamanto cewar mai walwala fuskarsa. Sannan da kyakkyawan zance, duk sanda mutum zai faɗi magana ya buɗe baki zai yi magana, sai a ji ya saki wata kalma mai daɗi, sai a ji zancensa ya yi daɗi, sai a ji zancensa ya yi kyau, sai a ji zancensa ya faranta, ko kuma an ƙara da zancen. Duk wannan yana daga cikin kyakkyawar ɗabi'a. Ba wai cewa da ya buɗe baki sai a ji wata nannagegiyar asharwace, ko a zamanin maguza babu wannan samfurin. ka rasa inda ya samu ta, kai ka ce ya je bayan Sahara, irin bayan duwatsun nan na Sahara, ka kuma wani inda wani dan Niger anan ya ce da shi nake. To misali dai kenan, a ce wai IDM, ana dai abin da nake nufi shine babu ita a cikin binni, sai da aka je Sahara aka dauko ta. To duk waɗannan kaga suna bada ma'ana makusanta. To duk su waɗannan duk an fassara su da kyakkyawar ɗabi'a. To ka fassara waɗannan da kyakkyawar ɗabi'a, to yana bayuwa kana komawa ga fassarar abir, duk kana nufin cewar wannan nagarta din. To shi sa Imam Tirmidhi rahimahullah shi ma yake cewa shi albir shine sada zumunta da gaskiya da gaskatawa. Kun san gaskiya da gaskatawa abu ne guda biyu, suna tafiya tare. Shine kai lokacin da zaka faɗi gaskiya, sannan kuma idan an gaya maka zaka gaskata. Ai ba kyau mutum ya zo ya ma magana ka kare ta shi, yana ɗaya daga cikin cin fuska. Ko da ka san ku shi mutumin da yake yi din akwai iya girbo ta, ya iya girba ƙarya, to in ya zo ya yi, kar ka saurin nuna masa cewar ya girba ƙarya ya yi. Ɗan kau da kai haka, kaɗan me ake cewa, kaɗan basar. To, ai ko fa. Ana goro ya ce sai ya ci gaba. To kuma ka ga fa ko ban an an kalli nan kuma sai a kalli nan. To wanda yake so ya gyara kuma dole sai ya dan ciza ya busa. Saboda kaka nuna masa cewar daidai yake ka karba. To cikin hikima nuna masa ka ce wane. Ai ina ganin kamar zai wahala. Ko ba zai yi a ce kaza da kaza kaza yayi kaza ba. Kana yin haka ya san cewa ka gane, to zai gyara. In me neman gyara ne, zai gyara. In ku halinsa ne, to kai kokari ka guje shi. Duk ba shi da wani amfani ka rinka mu'amalantar wanda yake shi kawai ko da yaushe ya saki baki zai bude baki kawai ƙarya zai. Ba wani dalili, ko yaudara. Shi yasa wallahi akwai mutanen da ina jin daɗin hulɗa da su. Saboda su kawai ko da yaushe za su yi ma magana ɗaya za su yi. Magana ɗaya za su yi. Har ma za ka ji ya faɗa ya ce to ni ina ganin ba zan iya yin kaza ko kuma ba zan iya yadda a ce a yi kaza saboda kaza ba, saboda ya san cewa akwai ungulu da kan zabo a cikin maganar da aka yi. Kuma ko da a cikin mutane ne zai nuna shi ya barranta daga wannan abu. Zai nuna cewa to shi dai gaskiya ga abin da yake gani. Amma mutane sun ga cewa lalle akan wannan abu za a tafi, to a je. Amma shi kam ya kauce kuma ya faɗa. Bai kuma yi shiru ba. To duk wani yana daga cikin albir, yana daga cikin husnul khuluq. Duk inda ka ga gaskiya ka faɗe ta, komai ɗacinta, kuma ko da za a ce wane ya fi fushi, ko wane ya fi faɗa, ko wane ya fi iya yi, ka zama wai faɗin gaskiyar ma wai sai a ce ka fi iya yi. Wai iya yi don Allah ku ɗaya ku ji. Wai iya yi. To dama ita gaskiya haka take. Saboda ita ba kowa yake karɓar ta ba. Shi yasa wani in ya ambace ta, wani sai ya ɗauke ta iya yi. Saboda haka dukkanin waɗannan idan ka tattara waɗannan abubuwa da wasunsu suna daga cikin nau'o'i na ɗa'a, to duk sunansu albir. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine husnul khuluq. Kyakkyawar ɗabi'a, zaka mu'amalanci mutane, zaka yi mu'ashara da su, shine zaka sahibance su, zaka abokance su da kyakkyawar mu'amala. Kuma fa ita kyakkyawar mu'amalan nan da kuke gani ake magana. Alaikum salam. Ai mana addu'a. Duk lokacin da mutum aka ce yana yin kyakkyawar mu'amala da mutane, shine mutumin da lokacin da ɗayansu ba shi da lafiya zai je duba shi. Lokacin da ɗayansu ya gayyace shi wani abu na farin ciki kamar ɗaurin aure da makamancinsa zai je. Lokacin da aka ce ana wani abu na farin ciki zai je ya taya shi farin ciki. Lokacin da wani abu ya same shi na baƙin ciki zai je ya taya shi baƙin ciki. Har ma idan yana da hali ya ba shi taimako. Haka zalika wani abu na al'umma da ake cikin al'umma ake amfani da shi, ya je ya inganta wannan abun ko ya gyara shi ko kuma da babu ya kawo shi dan mutane su rinka amfanuwa da shi ni yana ɗaya daga cikin kyakkyawar mu'amala kaucewa duk wani abu da zai cutar da makwabci zai yi sadaka zai yi kyauta zai yi ba da wani abu na alkhairi sai kaga ya fara kallon makwabtansa ya fara ta kansu duk wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u saboda mutane da yawa ana ambaton kyawawan ɗabi'u ma mutum sai ya tsaya ma ya rinka tunanin ma meye kyakkyawar ɗabi'a to duk dai ga su ne yanzu duk waɗannan misalan da muka bayar su ne kyawawan ɗabi'u sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wal ithm shi ko laifi shi ne abin da zai rinka maka kai komo a cikin zuciyarka sannan kana ƙin mutane kada su gani wannan yana nuni da cewar ita zuciya da kake ganinta a ɗabi'arta tana son nunawa wa mutane alherinta duk zuciya da ka gani yana ɗaya daga cikin ɗabi'arta cewar idan za ta aikata wani abu wanda yake na alheri ne tana so mutane su gani shi sa da yawa mutane aikinsu yake ɓaci saboda riya yanzu ko mutum a sallah zai yi a cikin mutane sai tsaya ya kyautata ruku'o'insa da sujadar da sujudodinta da zaman da tsayuwar da komai yana ƙwanbarewa yana komai saboda me saboda a kalle shi a ce kai wane ya iya sallah kaga yanda wane yake ruku'u kuwa ai wane in yi maka ruku'u kana gani ka san ya iya ruku'u sannan duk inda ake wani aikin alkhairi zai ji zuciyarsa tana iya raya masa cewar ya je ne saboda mutane su gani su gane su ce ai wane yana halartar gurin aikin alheri kaza to duk zuciya tana da son irin wannan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk abin da zuciya kuma take kin kada mutane su gani to wannan shine abin da ake kira al-ithm banda sadaka kada wani mun wani ya ce zai tambaya ce to ai kaman sadaka fa mutum zai yi sadaka baya so mutane su sani to banda ita ba ita ake magana ba ita zaman kanta take yi amma dai ana magana ne na ayyuka irin wanda mutum yake aikatawa yau da kullun duk abin da mutum ya san cewar idan yayi shi ba zai so a ce an gani ko an sani ba to wannan abin ya bar shi sunansa laifi ko kuma idan yayi din zuciyarsa za ta rinka yi masa kai komo cewar yanzu wannan abin da na karba canjin nan wane ya aike ni in siyo masa abu kazan nan naira goma ne ya san kuɗinsa ko da na je gurin sayan nan shi mai sayarwar sai ya ce yi min ragi ya sai min da shi naira tara da sile da sile biyar ko kobo hamsin ko naira tara da kobo hamsin kaga ya sami ragi na kobo hamsin sai yake so ya ci wannan kobo hamsin nan sai zuciyarsa ta taraya masa to shin wannan kobo hamsin din tawa ce shin ya cancanta in ci ta ko kudi ta wanda ya aiko ni ce to zuciyarka tana fara maka wannan yawon je ka kai masa kazi ta already ta raya maka cewar bata tsaye maka da matsaya kwaya ɗaya cewar in ka ci ka ci halak ba kai tsaye sai ka mai masa da abasa ai mun sha jin labarin mutane waɗanda suke yin aiki irin na wani wata hukuma haka a ba su wani kuɗaɗe su kashe idan suka yi rara su koma su mai da shi lalitar wannan hukumar mun sha ji alhali ita hukumar ta ba da kuɗin ne kawai akan cewar ta ba da kuɗin aikin sarako to ka gani ba ma sai an tafi wani waje ba ga waɗanda suka yi a kusa a tare da mu okay engineer Salihu dai ko Salihu ta kai ko na ji kamar ka ce Salisu Salihu ta kai to ka gani to duk irin waɗannan kana samun masu yin irin waɗannan abubuwan amma ba su da yawa tsararru ne ba su da yawa to kuma masu irin wannan ɗabi'ar ka je ka kalli rayuwarsu ai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su samu nutsuwa ta zuciya ta rai to da gaske ne, bakinsa baya ƙarya. To hakan ne, idan rai ya huta, zuciya ta nutsu, to jiki zai nuna. Za ka gan suna walwala, suna abubuwansu hankali kwance, suna rayuwa mai sauƙi, wanda matsayin da suka samu da sun so. Idan da za ka je ka kalli ko irin gidan da suke a ciki, za ka iya cewa idan da sun so za su iya mallakar gida ko za su iya gina gida gomin wanda suke ciki. Amma sai suka haƙura, suka haƙura da wanda abin da yake shine halaliyarsu, sai suka tsaya inda suke. To sun fi wanda ya je ya yi amfani da abin da ba nasa ba, ya yi wani abu mai yawa saboda samun kwanciyar hankali, samun nutsuwa, da kuma karɓuwar ibada. Domin shi ita haram, kamar yadda muka sha faɗa, ita dukiyar haram ba ta bari a riƙa karɓar aikin bawa. Bawa da yake cin haram aikinsa baya karɓa, ba a karɓar aikinsa. Saboda mutum zai kwanta ya bacci da munshari, in kana ji ana bacci mai shiɓi da munshari, ko da yake wani likita ya ce ai daɗin bacci shine a yi shi bacci babu munshari, ai babu munshari ba mafarki, ba munshari ba mafarki, to ya fi kowanne daɗi. Shi saboda shi munshari, idan mutum yana munshari, to ko yaya ya ɗan juya ko ya ɗan motsa kansa ko wuyansa ko wani abu, ai za ka ji ya ɗan ɗauki munsharin. To ai wannan ɗan ɗauke wanda ya ɗan rage masa daɗin baccin. Ya rage masa daɗin baccin. To shi ko bacci ɗoɗar shi ne wanda babu munshari babu mafarki, kawai shi ɗin ne zuriyan ɗansa ake yinsa. To wannan mai kwanciyar hankali da sakakkiyar zuciya, to shi yake samun wannan. Baya fargaba, baya tsoron komai. Sannan kuma ya yi aikin ya gama, baya tsoron a yi masa bita da ƙulli, baya tsoron a ce detectives za su yi aiki a kan kujerar da ya aiki. To shi ne. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne ithm. Na haka sai ya nunawa, ya gaya wa Nawas, ya fahimtar da shi, ya ba shi bayanin menene albir da kuma al-ithm. Hakanan a hadisin Wabisat bin Ma'bad radiyallahu anhu, hadisi na gaba, Allah ya ji da shi, ya ce atitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ce jita tas'alu anil birri wal ithm, ya ce ka zo ne ka yi tambaya a bisa albir da kuma al-ithm. Qultu, ya ce sai na ce na'am, haka ne ya rasulullah. Fa qala, sai ya ce istaftiq albaka, to ka tambayi zuciyarka, albirru shi albir, wad ma'annat ilayhi an-nafs, abin da rai ya kwanta da shi, wad ma'anna ilayhi al-qalb, kuma zuciya ta nutsu da shi, wal ithm shi ko ism wato zunubi, ma haka fi nafs, abin da yake makai komo a cikin ranka, wata raddada fi sadr yake makai komo a kirjinka. Kaga ya ƙara yin bayani a irin wancan hadisin. Amma wannan yana da wata fa'ida ta daban daga wancan hadisin. Wace ce fa'idar da za mu gani a nan? Shine annabuwa, annabtakar aka ƙara fitowa da ita a nan gurin. Yana ɗaya daga cikin mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana sanar da shi labari, ana sanar da shi abu. Kaga da ya zo, yana zuwa sai ce ka zo ne ka tambayi albirri da al'ism tun kafin me? Tun kafin ya ambata, tun kafin ya ba shi labari, ya ambata masa. Don haka wannan yana daga cikin khasa'isin nubuwa, cewar ana iya yi wa annabi wahayi, ana iya gaya masa wani abu wanda ko ba ku gani ba, ko ba ku sani ba, shi ana ba shi labari a gaya masa. Don haka kamar a nan gurin, kamar kaga an ba shi labari cewar ga wane ya zo, ko kuma wane zai zo, zai tambaye shi akan abu kaza da abu kaza. Nan da nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa. To wannan ma ya ƙara fito da ma'anar albir da al-ithm. Kuma wannan yana daga cikin abubuwa da malam ya kawo su yawa, yana ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya kawo su, hadisan da malam ya kawo su don su ƙara fitar da ma'anar alwara da ashubahat tsantseni a cikin shubuhohi duk abin da mutun ya san cewar bai san ma'anarsa ba bai san hukuncinsa ba to ya bar shi kawai sai hankalinsa ya kwanta alaikum salam tullah ikara na'am akwai malamin da suka tafi akan cewar suna gini akan wancan hadisin na waɗanda aka aika suka je suka raba zakka shine cewar shi abin asali wani ne ya baka dukiyarsa ka je ka kai ka tafi da ita ka je ka siyo me yasa kai baka je da taka ba wataƙila ma baka da wannan dukiyar ko baka da bukata na haka bukatar tasa ce kudin nasa ne aiken nasa ne kai naka menene isarwa saboda ka yanda ka je ka isar ka ba da kudin nan ya kai ce na maka ragi saboda ka rinka dawowa idan ka koma ka kai masa sai ka ce masa ai gashi ya rage kaza ya rage min kaza saboda in dinga komawa shin shi ma zai rinka aikawa gurin ko ba kai ba zai rinka aikawa ko ba zai rinka aikawa ba ai zai rinka aikawa saboda ko ba komai ya san akwai wani rigi da ake samu yanzu gobe ko baka nan in zai samu wani dan aikin zai ce masa je ka shagon wani ko je ka kasuwa in ka je ka tambayi gurin wani mai sai da kayan kaza saboda shi yana yin rigi saboda ka dukiya tasa ce abinda ake bukata ka sanar da shi kuma idan ka sanar da shi ko kuma in kai ne aka sanar maka kai ne mai wannan abun to kai kuma cikakken adalcin da zaka yi shine ka bar masa shi ya sauke nauyin isarwa kai kuma ka bar masa saboda saboda ma kyautatawa saboda kuma shi saboda shi aka bayar saboda ana so ya dinga zuwa aka bayar shi dan haka kai mai kyautar kai wanda aka karbi dukiyar taka ai kai wanda ka bada kyautar shi idan yaje shi mai aikin a cikin haƙinsa yana yi ne an bashi ne saboda dukiyar saboda aikin da yazo yayi sayayyar da yazo yayi sayayya ta waye ta mai ita ce kai kuma idan ka zo wanda ya kawo maka shi kuma a gurinka to an bada ita ne saboda shi saboda ka kowa a cikin haƙinsa ana buƙatar ya kyautata ya yi tsantsini shi ya sayar shi kuma wannan ya bar masa madalla wallahi ka zo da fa'ida mai girma kaga sai ya ce me sai ya ce da ƙari aka yi dawowa zai gaya masa da ya je mai yakon naira goma ne sai ya ce naira goma ne da kobo 50 ai ba zai siya ba in ba tsoro bai cika masa mana kaga ba zai cika masa ba sai ya dawo ya gaya masa ya ce kudin ka fa bai kai ba an yi ƙari to tunda kuwa kowane irin abu za a iya samu da kuɗi daidai ɗin da kuma ƙari zai kuma komawa izuwa ga wanda ya bayar to haka zalika ragi zai koma ga wanda ya bayar na'am siraji
wannan kama a ɓangarenmu ne na masu sai da kayan mota to yanzu kai in ka zo ni yanzu in ne zan so ma kayan mota zan je in samu mai shago in na same shi zai sai ce mai kaza wani zai zo sai siya kaya to shi wannan mai shagon kai da ka zo ka gaya ne wani zai zo ya siya kaya kaza na kuma adadin kaya kaza to shi wani in ya zo za su yi cinikinsa za su yi komai zai kai kuma za su zai siya a wajensa ko kuma zai kira wani daga baya ya ta wani sai ba ku
wani wannan ai wani sabis ne kake na tallata kaya saboda in ka ga dama ba za ka tura shi gurin wannan ba sai ka kai shi wani wajen wannan ya halatta kamar dillanci ne
kamar haka ne kamar shi ne kayan kuma zai iya wanda zai sai kayan zai ce ma a kai ka je ka so amma kai za ka ce ne a ya je shagon ya
sai yawa ai gara ka bar shi je ya so domin idan ka je kai in ka karba to ka zama wakilinsa to nan kuma duk abin da kai a ciki sai ka gaya masa duk abin da ka samu sai ka gaya masa saboda wajibi ne wakili ya bayyana duk halin da yake ciki amma idan ka ce da shi a je ka kasuwa in ka je ka tambayi shagon wani okay daidai ina kaza kaza kwatanta masa kan ya je ka sai masa wato ga customer nan na turo ma to shikenan a to shikenan nagode to shi da wanda ya kawo maka tallan fili ko gida ko wata haja ka saya ko kai ciniki da mai shi ka saya ka dauki mai ake cewa la'ada ko tips ko menene ka bashi wani da ya halatta ai la'adar ba a cikin kudin take ba ko ba a cikin kudin take ba kamar lada ne wannan so agency ya halatta ya halatta alaikum salam a dora masa injin wa oho to wannan bai halatta ba wannan ai a shi haka ne a ba haka bane na alagoro kari to na gane to abu ne guda biyu yanzu na fahimta abin da shi Alhaji yake magana yanzu alungubro ya warware mu shine shi Sirajo shi kamar yanzu inda na fahimta abin da yake nufi shine yayi wa mai shagon nan magana cewa na turo maka customer idan yayi ne da zuciya daya kuma kudin kayayen da suke haka aka sayar masa Allahumma illa shi mai shago saboda yana so a rinka turo masa customer ya ba Siraja lada wannan ya halatta amma kamar yanda Alungubro da kuma Alhaji yake magana yake cewa akwai wanda za su hada baki to ga wani kamar yanda shi yawa kamar yanda yake bayyanawa ga mai mota in kai nayi ya zo to shikenan inji nake so zan dora to inji A to shikenan injin nan kaza ne gashi injin nan miliyan 1 ne amma kawai saboda shi wannan shi ne ya kawo to ya za a yi to shikenan a ga masa to ya ba da 100 miliyan 1 da 100 kaga ana yin wannan toliyar automatically haramunci ita ake ki amma idan shi mai sayarwa shi ne ya ga kyautatawa ya sai da kayayen da suke a kasuwa kuma saboda ka tallata masa ka kawo masa customer ka dauki lada ka bashi ai yanzu idan ka je a kasuwa ai akwai wadanda zaka je yanzu irin kaso su kwari da lasamar yana nan zai ga muku zaka ga yara ɗin abun nan suna zuwa suna rirrike customer menene yadi ne bismillah zo mu je nan sai wuce gaba sai kai ka shago yana zuwa zai nasa waje kai kuma zaku tsaya zaku yi ciniki wannan abu kaza kaza ne wannan abu kaza kaza wani ma a rubuce ma ga kudin sa nan haka zaka biya to da ya tafi shi kuma 100 200 naira 10 naira waye zai bashi lada ne shi kuma a haka yake cin abinci saboda yayi wahala zuwa kan hanya ya tare customer ya kawo masa ka gane ya kawo masa customer amma ba dan ai masa kari ba in aka yi masa kari aka cuce shi to wannan haramun ne in muka zo babul biyo a cikin under duk zamu ga wadannan abubuwa na'am
akwai waɗanda su normally za ka gan su dama su irin sana'a su kamar yanzu wani Alhaji yana son buhun shinkafa guda 50 kawai sai ya kira wani daga cikin kansa ba da nono ne buhun shinkafa 20-20 sai ya kawo 20-20 din nan su 50 ya buga ya bashi shi kuma da ya je sai ya siyo ta 18,500 kaga ya samu 1,500 a yanki to wannan abin da ya samu haram ya ci shubha ce ko kuma a'a normal
ba wani normal ai ba mu maganar normal ai sai ya mayin masa ai zuwa zai yi gaya masa ya ce 20,000 ka bayar ina zuwa na same ta 18,500 shi ne bayanin da muka yi da farko shi kuma irin karamcin sai ya ce je kana bar maka amma ka ci wannan kuɗin ka ci kubeji dan ba dukiyar ka bace shi ne aka bada misali da cewa yanzu da ya je akan 20,000 yana zuwa sai ya ga sai 500 ta karu me zai faru zai cika masa?
Zai
dawo. To haka zalika in aka samu ragi sai ya dawo. Na'am.
Ga kikkiawar misali.
Eh.
Wajen yan taro da yawo.
Eh.
Ka san kudin
ticket zaka ba su wani abu su yi su wani ƙari ba to shine ina ganin wannan an fahimta ko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha magana ake oke to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روقنك من هذا وانا محلي أديدي إرم وانا ساعة تارد أزمي أباكيوم يا أبنجي جيوانا توسلي دون إبادة تاموك بيامان بغاتم مرسى الله فيما الله كباس الله فيا الله كإنغن تاموس الله فيا الله أبنجي جي كيلو تاموس الله أبنجي جي كحسك كاموس يا أبنجي جي كسوك كاموس دكم كونشي ya ubangiji ka yalwata mana gabaki daya ya ubangiji ka biya mana bukatun dukkanin wanda yake cikin wata damuwa Allah ka yayi masa dukkanin wanda yake da wata bukata Allah ka amsa masa ana ba mu wasici da yawa daga gidan daji mata yi suna ayyuko suna yi aiki da addu'o'i da dama to ubangiji ka san bukatun su Allah ka amsa musu ka san damuwoyin su Allah ka yayi musu masu neman shiryar yara Allah ka shirya mana gabaki daya masu neman zaman lafiya ko daidaito tsakanin su a matsayin su na ma'aurata Allah ka daidaita tsakanin su masu neman yalwa Allah ka yalwata musu Allah ka karbi ibadin nan namu Allah ka sanya mu cikin ittattun bayinka a wannan wata mai alfarma wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa rasulina muhammad wa akhir da'awana alhamdulillahirabbil alamin